sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na yau Litinin 12 ga watan Yuli a shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
An gudanar da zanga-zangar rashin amincewa da kama tsohon shugaban Afirka ta Kudu. Yan Taliban na ci gaba da ƙara yaduwa a kasar Afghanistan. An tura wata tawagar ƙwararru zuwa kasar Haiti.
A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin jihar Sokoto ta ce ana kan gudanar da bincike akan wani matashi da ke hannun yan sanda yanzu wanda ake tuhuma da yin kalaman batanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam.
Gwamnati tare da haɗin gwiwa hukumomin tsaro sun ɗauki matakai, a halin yanzu yana hannu, ana bincike akan wannan matsalar, kuma da zarar an gama bincike za a gudanar da shi gaban kotu domin a yi mishi hukunci daidai da abin da aikata.
Isa Galadanci kenan, kwamishinan yaɗa labaran jihar Sokoto. Bayan haka za ku ji cewa bangarorin siyasa a jamhuriyar Nijar sun yi na'am da yadda shugaba Muhammad Bazoum ke tafiyar da harkokin mulkinsa bayan da ya cika kwanaki 100 a kan kujeran mulki.
Bisa kan tsaro, abinda ya buraye isu mai da mutane da an ka kora daga yankunan su an gudun hijira ya maida su. Bisa kan fannin makarantu muna gani yana da kokari, inda ya sadu da duk wanda ke kula da ilimi a kasar ga dan a samu gyara.
Bana Ibrahim kenan na jam'iyyar Modem Lumana. To muna tafa da karin bayanan duk waɗannan rahotannin nan gaba. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Litinin, yau ma za mu kawo muku shirin ciki da gaskiya wanda Sarfila Hashim Gumal ya shirya zai kuma gabatar. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da asuba. Tare da fatar an wayi gari lafiya. An fara gudanar da zanga-zangar adawa da daure tsohon shugaban Afirka ta Kudu, Jacob Zuma, tun daga mahaifarsa har zuwa cibiyar tattalin arzikin kasar Johannesburg a jiya Lahadi. An fasa shaguna a Johannesburg cikin dare, kuma an rufe wani bangare na wata babbar hanya ta M2, yayin da masu zanga-zangar suka rikide zuwa tashin hankali. Jami'an 'yan sanda sun ce an kama kusan mutane 62 da ake zargi da tayar da tarzoma tun daga lokacin da aka daure Zuma a ranar Laraba da ta gabata. An gano gawar wani mutum mai shekaru 40 a ɗaya daga cikin shaguna da aka cinna mawuta a makon da ya gabata. An dai yanke wa Zuma hukuncin gidan kaso na watanni 15 a saboda raina kotu da ya yi, bayan da ya kasa bayar da shaidu yayin da ake tuhumarsa da cin hanci da rashawa a lokacin da yake shugaban kasar daga 2009 zuwa 2018. An fara zanga-zangar ne kai tsaye biyo bayan kama shi a makon da ya gabata a lardinsa na KwaZulu-Natal. Zuma ya musanta zargin cewar cin hanci ya yadu a ƙarƙashin shugabancinsa, kuma ya ki shiga cikin bincike da aka fara a makonninsa na ƙarshe a office. Ya kuma ƙalubalanci hukuncin da aka yanke masa, yana mai cewa yana tsoron kamuwa da annobar COVID-19 idan aka garkame shi a gidan kaso. A yau Litinin ake sa ran wata kotu za ta saurari koken nasa. Amurka na kallo da matakar damuwa yayin da 'yan tawayen Taliban ke karɓe iko da ƙarin yaduwa a Afghanistan. Kana sojojin Amurka na hanzarin komawa gida ƙarƙashin umarnin janyewa na shugaba Joe Biden, in ji kakakin Pentagon John Kirby a jiya Lahadi. Wannan shi ne lokaci da sojojin gwamnatin Afghanistan za su tashi tsaye don kare kansu abinda Kebi ya faɗa wa shirin Fox News Sunday kenan. Ya ƙara da cewar wannan lokaci ne na zama da kafafu. A tsawon kusan shekaru 20, Amurka ta baiwa Afghanistan dubban miliyoyin daloli da makamai don kare kanta. To amma yayin da Biden ke janye sojojin Amurka daga kasar nan da zuwa 31 ga watan Agusta, yanayin tsaron kasar ba shi da tabbas. 'Yan tawayen Taliban sun ce tuni suke rike da iko na kashi 85 cikin 100 na kasar, ikirarin da ake takaddama a kai. Amma Kebi bai yi jayayya game da tantancewar da Fox News ta bada ba. Yana mai cewa 'yan Afghanistan miliyan 13 ke rayuwa a ƙarƙashin ikon Taliban, kimanin miliyan 10 ƙarƙashin mulkin gwamnatin ta Afghanistan, sai kuma wasu kashi na miliyan 9 da suke rayuwa a inda ake rikici. Amurka ta fara mamaye ƙasar ne a 2001 don murƙushe wasu sansanoni inda 'yan ta'addar Al-Qaida suka koyi yadda suka kaddamar da har-haren jirgin sama na ranar 11 ga watan Satumba a cibiyar kasuwanci ta duniya da ke New York da kuma Pentagon, da suka yi sanadiyar kashe kusan mutane 300,000. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. A jiya Lahadi, Amurka ta tura wata tawaga ƙwararru zuwa Haiti don tantance yanayin tsaronta da sauran bukatu da suka biyo bayan kisan gilla da aka yi wa shugaban kasar Jovenel Moise da aka yi a makon da ya gabata. Nan take dai ba a bayyana da kowace cibiyar Amurka ce take shiga cikin al'amarin ba, amma tawagar na shirin gabatar da rahoto ga shugaba Joe Biden bayan ta dawo daga ziyarar, kamar a yanke shawara game da ci gaba da sa hannun Amurka a cikin rikici da ya dabaibaye kasar da ke tsibirin Karibiya, inji wani babban jami'in gwamnatin Amurka ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na Reuters. A baya dai Amurka ta ki amincewa da roƙon Haiti na tura dakaru don kwantar da hankali bayan harbe shugaban kasar Hallahira a gidansa da ke Port-au-Prince, babban birnin Haiti. 'Yan sandan Haiti sun ce Amurkawa 2 da 'yan Colombia 26, waɗanda wasu daga cikinsu tsofaffin sojojin Colombia ne, sun taka muhimmiyar rawa a harin tare da wasu daga cikin 'yan Colombia da ake zargi. Jami'in na gwamnatin Biden ya ce Amurka za ta tuntuɓi ƙawayenta na yankin kan rikicin Haiti da Majalisar Ɗinkin Duniya.
To madalla, kafin ku ji ƙarashin labaran duniyar, za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. A Najeriya, a daidai lokacin da mahukunta ke gudanar da bincike akan wani matashi da ake tuhuma da yin kalaman ɓatanci ga fiyayyen halitta, gamayyar ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun ce suna bibiyar batun don ganin an yi adalci. Haka zalika, 'yan uwan matashin su ma sun buƙaci a yi adalci a batun. Daga Sokoto, ga ƙarin bayani daga wakilin muryar Amurka, Muhammad Nasir.
Bayan zanga-zangar da matasa suka gudanar don neman mahukunta su ɗauki mataki akan matashin, rundunar 'yan sanda ta Najeriya ta ce matashin yana hannunta. ASP Sanusi Abubakar shine kakakin rundunar a Sokoto.
Yana nan dai, ana ta bincike insha Allah, yana nan tare da mu.
Ita kuwa gwamnatin jihar Sokoto ta ce tana ɗaukar matakai na tabbatar da an yi abin da ya dace kan wannan batu. Isa Bajina Galadanci shine kwamishinan yaɗa labarai wanda ya maganta da yawun gwamnan jihar.
Gwamnati tare da haɗin gwiwa hukumomin tsaro sun ɗauki matakai, hali yanzu yana hannu, ana bincike akan wannan matsalar, kuma da zarar an gama bincike za a gurfanar da shugaban kotu domin a yi mishi hukunci daidai da abin da aikata.
Akan hakan ne ma na yi tattaki zuwa gidan su matashin, inda na zanta da ɗaya daga cikin danginsa.
In dangi ya yi, amma ana ta tunanin cewa waya za a yi a ce yana riƙa waya, wahaye postin ya yi miye mi. Mutum ne ya ɗan yi samu ilimin shi bifo hauka ta kama shi. Ƙaramin waya ne ya gano shi, shi ne ya ka umarni da shi, free browsing ma yake ba data yake sawa ba shine je wannan abun kuma yanzu kaga kofa ga ta ne ni mu ga taga kaga ne jaran an hoshe ta mu ne muka fashe da karfi da yaji wurin babbake dakin da zai je yake zuwa Europe ya shige wata insulation din kanshi sai muka babbake ta muka buge ta muka bude sa muka fitar da shi daga ciki wallahi wata rana sai ya kwana uku cikin daki ko abinci sai an unkusa an bashi in ya ga dama ya bude shi an sa shi in bai ga dama zai kai alin mutane shi kwancin shi ai ta bubuga bai budewa yanzu mu dai abin da muke bukata ajiya auna shi mun ba za mu iya tantar da mutane cewa yana da hankali ko bai da hankali ba ita dai doka ba abin da bata iya ba
ofishin hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Najeriya dake Sokoto ta bakin shugaban ofishin Halilu Tambari Ahmad ya ce yana sane da wannan batu
inda abin na hannun hukuma ta ga hukuma da dai abadi a ga abin da za ta yi
ita kuwa gamayyar kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama ta Najeriya ta bakin shugabanta a Sokoto Siraju Madawaki cewa ta yi
zamu ga abin zamu je wannan sai zamu ji ainihin ni af investigation sun kai sannan ni ake ciki sannan kuma suna cikin bincike na ta wannan kuma ra'ayi muka kuma sha'awa
Anata Haujin kungiyar gamayyar kungiyoyin da'awa ta Najeriya mai kungiyoyin addini sama da 50 cewa ta yi bai dace ba har yanzu ana samun masu irin wannan ɗabi'ar a cewar shugabanta na ƙasa Muhammad Lawal Mai Doki
wannan ya nuna sakaci da wasu daga cikin uwaye da shugabanni ke yi game da martabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka uwaye su tashi tsaye su nuna muhimmancin Annabi sallallahu alaihi wasallam ga kowane dalibi
duba da cewa wannan ba shine karon farko ba na samun irin wannan matsalar da mai an samu irin ta a jihar Kano a shekara ta 2008 da ma shekara ta 2020 malaman addini ke ganin cewa da jama'a za su nemi ilimi da kuma aiki da shi tare da tarbiyyantar da na baya akan koyarwa addini to da ba za a ci gaba da samun irin wannan matsala ba Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya
Madalla gaida Muhammad Nasir da wannan rahoton Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC To yanzu kuma ga karshen labaran duniyar
Dubun dubatan ƴan Cuba sun shiga zanga-zangar da ba a saba gani ba a jiya Lahadi dan adawa da gwamnatin kwaminisanci sun yi maci a cikin wani gari suna rera taken cewa mun gaji da mulkin kama karya muna son yanci zanga-zangar wacce aka yi a San Antonio de los Banos gari da yake da kimanin mutane 50,000 kudu maso yamma da Havana ya zo ne yayin da Cuba ke fuskantar mawuyacin lokaci har yanzu na annobar coronavirus A ranar da ta bada rahoton wani sabon tarihi na waɗanda suka mutu a rana ɗaya da ya wuce kima. Wasu daga ciki masu zanga-zangar galibi matasa ne sun yi ihu ga shugaban ƙasar Magul Diaz-Canel wanda ya halarci taron bisa ga wani bidiyo da aka yada a shafin intanet yayin da wasu ke shelar cewa ba sa jin tsoro. Dogon layin neman kayan abinci da karancin magani ya haifar da fushin jama'a tun daga farkon bullar cutar COVID-19 yayin da Cuba ke fama da takunkumi da Amurka ta kakaba mata.
To labaran duniyar aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. A jamhuriyar Niger, bangarorin siyasar kasar sun bayyana matsayinsu game da kamun ludayin shugabancin Muhammad Bazoum wanda ya cika kwanaki 100 a kan karagar mulki bayan da ya lashe zagaye na biyu na zaben ranar 21 ga watan Fabrairun wannan shekarar ta 2021. Wakilin muryar Amurka, Sulaiman Mana Barma, ya aiko mana ƙarin bayani daga birnin Yamai.
Ko da yake ba za a iya fayyace nasarorin da shugaban ya samu a tsawon kwanaki 100 na gwamnatinsa ba a bisa la'akari da ayyukan da ya sha alwashin gudanarwa a tsawon shekaru 5 din da ya kamata yayi a kan karaga magoya bayan jam'iyyar PNDS tarayya irin su Adamu Manzo na alfahari da abubuwan da suka wakana a tsawon wannan lokaci
muna alfahari muna horin ciki da yadda shugaba president Bazoum da gwamnatin shi suka tafiyar da aiki a cikin wannan kwanaki 100 in ka dauka a cikin jawabin shi na rantsuwa na matsayin shi na shugaban kasa ya dauki alƙawulla kuma alƙawullan wa'annan da ya dauka ya aikata su kana gani yanda ƴan kasa suke yabawa da yadda yake tafiyar da ayyukan, kuma an ka lura da kamar tafarkin siyasa da tafarkin tahiyar ƙasa, kana gani yanda hankula duka suka kwanta cikin kwanaki ɗarin wannan. Alhamdulillahi, muna fatan Allah taimake shi, Allah ba shi ƙarfin gwiwa ya ci gaba da wannan aiki kamar yanda ya fara, kuma don ƙasarmu ta ci gaba.
Wani abin da ba kasafai ake samunsa ba a ƙasashen Afirka, yan adawa kansu na ganin alamun sauyi a tsawon kwanaki ɗari na kamun ludayin shugaba Muhammad Bazoum, idan aka kwatanta da abubuwan da suka wakana a zamanin shuɗaɗɗiyar gwamnatin Isu Muhammadu, in ji Bana Ibrahim na jam'iyyar Model Lumana.
Bisa kan tsaro, abin da ya buraye Isu maida mutane da an ka kora daga yankunan su an gudun hijira, ya maida su, kuma niyyar da ya ɗauka game da sojoji na ƙasashen waje ma akwai bambanci tsakankanin shi Isu da Bazoum. Bisa kan fannin makarantuna, muna gani yana da ƙoƙari tunda ya sadu da duk waɗanda ke kula da ilimi a ƙasar ga dan a samu gyara.
A cewar jami'in fafutuka na kungiyar FSAN Abdulhashi Idi, yaƙi da cin hanci da farautar mahandama dukiyar jama'a da ake ganin shugaban na da kyakkyawar niyya a kansu, da kuma dagewarsa akan batun tsaro, wani yunkuri ne da ya kamata a yaba da shi idan aka yi waiwaye akan abubuwan da suka faru a shekarun baya.
Baiwa ka yi ikon ƙasa ga suraren su, baiwa ka yi ikon ƙasa ka bari ana waso san kuɗin su, baiwa a yi ikon ƙasa mutane hannu bisa zuciya bisa zancen tsaro, baiwa a yi ikon ƙasa da mulkin da bai da adalci. Alamar tashi ya ɗauki wanga abubuwan zai yi mulki mai adalci.
Shugaba Muhammad Bazoum, wanda ya karɓi madafun iko a ranar 2 ga watan Afrilun da ya shige, ya yi fama da ƙalubale mai tarin yawa kafin ya ɗare kujerar shugabancin ƙasa. Sai dai kuma watanni 2 bayan haka, a fili 'yan ƙasa ke nuna gamsuwa da salon mulkinsa a bisa la'akari da wasu sauye-sauyen da ya aiwatar. Kodayake jam'iyyar PNDS tarayya a wata sanarwar da ta fitar a jiya Lahadi na cewa yabon da Bazoum ke samu daga wajen 'yan ƙasa, musamman 'yan hamayya, yunkuri ne na neman haddasa rarrabuwar kawuna a tsakanin tsohon shugaban ƙasa Isu Muhammadu da shugaba mai ci Bazoum Muhammad. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mummuni Barma da wannan rahoton. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya kama mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro, barkan mu da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan mai da hankali kan gano bakin zaren zargin zalunci, yaƙi da cin hanci da rashawa don na gadan marayu da ƴancin bil'adama. A yau za mu ci gaba ne kan ɓacewar matashi Abubakar Sadiq da wasu jami'an hukumar tara bayanan sirri ta Najeriya suka kama. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfi Hashim Gumel. Makon da ya gabata ne, malama Aisha, uwa mai 'ya'ya 6 da ke zaune a Ruga da ke Maraba a jihar Nasarawa dab da Abuja, ta shaidawa shirin ciki da gaskiya cewa wasu jami'an tsaro da take ganin na hukumar tara bayanan sirri na Najeriya NIA sun yi awan gaba da ɗanta mai suna Abubakar Sadiq bisa dalilin yin sata a gidan wanda ya jagoranci tawagar mai suna Ayodele Aina. Tun daga wannan rana ba ta sake ganin Abubakar Sadiq ba, lamarin da ya sa lauyan ta rubuta hukumar NIA takardar korafi tare da neman inda Abubakar yake. Hukumar NIA ta bayar da amsa cewa Sam Ayodele bai san da wannan magana ba. Duk da hakika an yi sata a gidansa, kuma ya miƙa batun ga ofishin 'yan sanda na unguwar Karu da ke Abuja. Malama Aisha za ta ɗaura a daidai lokacin da suka miƙa matashin da ake nema ya yi sata ofishin 'yan sanda da jami'an suke nema don a sakar matar ɗanta.
Ya aka yi jira aka kira, sai ta kira shi ta ce ka taho ga rawu na kama, in kawo muka shi ka saki ɗan shi ɗan yaron shi, sai ya zage ta, ita ma ta zage shi ta kashe waya. Shi ne daga riya waye ta ce to magana ya fi ƙarfinta, manyan su sun ce ta cire hannunta tunda ta yi ya zage su.
To daga nan me ya faru?
Daga nan shikenan sai na tashi na dauki lauya ya kai takarda kuma har ma'aikatar su wagan su yace shi ma bai san da magana ba, amma ya ba mu sati daya shi lauya yace ma lauyan in bai sako ba to mai kara kotu shine. To aka bide shi, to sauran takardun ne aka ce wani su da suka je
ba shi wannan wanda yake kuke yazo ya kama shi ya tafi da Sadiku. Mi sunansa kuna ji labari kamar kun san sunansa ai?
Sunansa Ainadale.
Ainadale.
Sunansa Ainadale wanda ya kama shi, kuma yaran da aka kama su akwai ma hotunan shi da suka dauka.
Ya kuka san sunansa?
Ladin nan wurin suka faɗa mana.
Wurin ƴan sanda kenan.
Eh, wurin ƴan sanda Kano.
Shi Ainadale shi ma'aikaci ne na wannan hukuma ta NIA?
Eh, ma'aikacin ne.
Don da kuma ga wata takarda can da kuka rubuta wace ina jin sunansa ne a jiki ko Ainadale, mu ga wannan takardar. Ga takarda nan da suka daga lauyan, ina jin wannan daga DA Onuminya Law Consult. Na ga su suka rubuta takarda zuwa ga shi babban director na hukumar bincike ta sirri wato National Intelligence Agency da ke nan Abuja, kan maganan shi wannan yaro wanda aka tafi da shi mai suna Sadiq Abubakar. Inda kuma daga nan ita hukumar na ga su rubuta sun yi amsa daga wani mai suna A Faruk da yake magana a madadin shi babban director na ita wannan hukumar ta NIA. Shi shugaban hukumar na yanzu sunansa Ra'amar Rufai ko wanda aka nada. To shi wannan A Faruk ya rubuta amsa inda ya nuna shi wannan mutumin da kuke zargi wato shi Mr. Ayodele Aina bai ma san wannan zargin da kuke masa ba, inda a cikin ma takardar yake nuna in ba kun samu takardarsa ta dan kasa ba ya kuka san cikakken sunansa, da haka bashi da wannan labarin kwata-kwata. Cika da bamu labari tunda kuka kai wannan.
Karo din ne suka faɗa mana sunan shi. Polit tashan na Karo su suka faɗa mana sunan shi, kuma kotun Maraba ta saki barawo tunda ya ki zuwa ya dauka.
Ki a tunaninki a matsayinki na mahaifiyar Sadiq, ya kike ji a ranki? Kina jin Sadiq yana nan da ransa, kina ji a ranki dan zaki ya gane wa?
Ni yanzu inda na san ma bi rai sai in dangana. Ai na ce a neme shi, in ma san kashe shi shikenan, tunda ban da ƙarfi sai in bashi ga Allah. Amma ni dai ya bayyana min da yayi min da yaro, shi yasa nika ta neman waɗanda za su cece ni.
Wato tun ranar da aka tafi da shi ke kan baki sake sashi a ido?
Ban sake sashi a ido ba. Yanzu mun shiga wata na bakwai kenan tun watan biyar. Har firijin ma wani ya tafi da ni na nan cikin gari, an bubbuɗe barayi ban gan shi ba.
Ita ma ƙanwar Abubakar Sadiq matashin da ake newa, wanda lamarin ya fara akan idanunta, ta ba mu labarin abin da ya faru a wannan rana ta Juma'a.
Na farko da sunana Zahariya Abdullahi ne, ce ƙanwar Sadiq.
To ba mu labari, ke kina nan lokacin da wannan abin ya faru?
Tabbas ina nan lokacin da abin ya faru, dan na ji lokacin da mota ya zo, mahaifiyarmu kuma tana cikin ɗaki. To da na ji mota yana jiniya ya zo, yana suna tafiya, sai na ga alama mota ta tsaya, sai na ga mutane suna tafi-fitowa. Da na leko gida sai nima na fito, kuwa na fito na ga sun tsaya a kofan gidanmu, da suka tsaya yayana kuma yana aikin kafinta. Sai na ga sun fito daga mota, wa'annan sun tsaya a nan sun gadin ɗin guri, ko sai suka kama yayana suna duka suna cewa where is Abdul, where is Abdul? Sai yayana na ce my name is not Abdul, my name is Abdullahi Ibrahim, my name is Abdullahi Ibrahim. Suna kan dukan shi, sai ce my name is Abdullahi Ibrahim, my name is not Abdul. Shikenan sai suka koma gefe, sai suka kira waya. Shi wannan Ainadalen yana cikin moto, motan da shi Ainadalen yake cikin fari ne. Sannan da suka kama dukan shiken, sai ce shi Abdul ne sunan shi, amma abokin shi Sadiq shi ne suka zo kama. Shikenan sai suka ce, sai na yi gudu, sai na shiga gida, sai na kira mahaifiyarmu, sai na ce mama ga shi can, za ana ta dukan bobo, za a kashe shi. Muna ce mai bobo ne, amma asalin sunansa Ibrahim. Ya ce mama ga shi can ana ta dukan Ibrahim, sai ta fito waje tana ta kuka. Ita ce me ya faru? Sai suka ce suna neman Sadiq abokin Abdul. Sai mamanmu kuma ta shiga cikin gida, sai ta ce dama ya ɗauki bokitin ruwa zai je wanka, ana shirye-shiryen zuwa Juma'a. ya dauki bokiti ba riga a jikin shi daga sai wando ko takalmi babu yana so ya sa takan sai mamanmu ta kama mishi sai ta fashe da kwai ta ce Sadiq me kai kaga abin da nake maka gudu to bazan bari su kashe Ibrahim ba kai ka zo mu sai ya fashe da kuka sai sai mama ga hannu na ki tafi da ni shikenan tana zuwa sai ta miƙa musu sai wani shi Sadiq sai ta miƙa musu shi ana da ta miƙa musu shi shikenan sai sai shi dayan sai ce ya gode sai ta ce ba kun gode ba yanzu ina ne zan je in same ku ita mahaifiyarmu sai ta ce haka nan ita ce ina zan je in same ku sai suka ce a'a mu ba zan bu mu ba mu ba da number sai dai ku ku ba mu number ku za mu kira ku shikenan daga gurin tana miƙa sai suka kama suna ta dukan shi da suka duke sai suka dauki kafa suka shure shi kaman daga nan zuwa can sai suka dauki bindiga suna ta buga mishi daga nan ita kuma mahaifiyarmu sai ta fada gurin ta suma sai kannanmu suka dinga kuka kannena masu bi min suka dinga kuka suna ta kuka mahaifiyarmu kuma lokacin ta riga ta suma sai aka dauke ta aka kai ta gida aka watsa mata roko da ta taso mata ma sai da suka tafi da shi muna ta musu hannu akai muna ta kuka suka wuce da shi iya ganinmu da shikenan har yau bamu kara ganin su ba har yau
ita dai wannan hukuma da muke magana akai an samar da ita ne bayan rushe cibiyar tsaro ta kasa National Security Organization da tsohon shugaban mulkin sojojin Najeriya General Ibrahim Badamasi Babangida yayi ya kafa hukumar NIA a shekarar 1986 don ayyukan binciken sirri na wajen Najeriya don samar da bayanan kare kasar daga barazanar kasashen ketare hakanan ya kirkiro hukumar yan sandan farin kaya SSS yanzu DSS da ke binciken bayanan sirri na cikin gida. Kazalika sai sashen binciken bayanan sirri na soja wato DIA. Kafin ya bar mulki a shekarar 1993, General Barmasi Babangida ya nada Chief Albert K. Hospital daga bisani Brigadier General Halliru Aƙili ya jagoranci hukumar. Duk da ayyukan hukumar na sirri ne, bayananta sun shiga kafafen labaru a shekarar 2017. Lokacin da hukumar EFCC karkashin Ibrahim Magu ta kama wasu kuɗi fiye da dala miliyan 43 a wani gida da ke Osban Tawa Ikoyi a jihar Lagos da aka danganta da tsohon shugaban hukumar Ayo Oki da hakan ya yi sanadiyar kujerarsa inda shugaba Buhari a 2018 ya haɗa shugaban hukumar mai ci yanzu Ahmed Rufai Abubakar. Kofar shirin ciki da gaskiya na buɗe ga duk wanda ya san inda Abubakar Sadiq yake ko abin da ya same shi tunda hukumar NIA ta ce jami'inta ba shi da wata alaka da bacewar matashin. Za mu ci gaba da bibiyar wannan batu tare da kawo muku bayanan abin da suka faru. Yanzu amadadin Nasiru Alamirin Kaya da ya taimaka shirin ya zo gare ku. Ni Sarfil Hashin Gumul ke cewa mu kasance lafiya. Assalamu alaikum.
Madalla a gaida Sarfila Hashin Gumel. Yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
An fara gudanar da zanga-zangar adawa da daure tsohon shugaban Afirka ta Kudu, Jacob Zuma, tun daga mahaifarsa har zuwa cibiyar tattalin arzikin kasar Johannesburg a jiya Lahadi. Amurka na kallo da matukar damuwa yayin da 'yan tawayen Taliban ke karɓe iko da ƙarin yaduwa a Afghanistan. Kana sojojin Amurka na hanzarin komawa gida ƙarƙashin umarnin janyewa na shugaba Joe Biden. Haka zalika an ji cewar a jiya Lahadi Amurka ta tura wata tawagar ƙwararru zuwa Haiti don tantance yanayin tsaronta da sauran bukatu da suka biyo bayan kisan gilla da aka yi wa shugaban kasar Jovan Moise da aka yi a makon da ya gabata.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi za ku ji abokan aikin mu ɗauki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya na gabatar da shirin da Tuba Hero Diodunay da ya haɗa shirin, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.